sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 26 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To tsohon lawyer na musamman da ya bincike kan katsalolin din da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 Robert Mueller zai bayyana gaban wasu kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka, yayin da manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran ke ci gaba da yiwa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ce ba su da niyyar yakar juna. Sannan za ku ji cewa an tsinci gawarwakin wani mutum da Esa yayin da suke kokarin yin hijira zuwa Amurka a matsayin bakin haure.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku je da masu fashin baki a Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan shirin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na haramta almajiranci. Bayan haka, za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da wata doka da za ta tuhumi duk waɗanda suka aikata laifin ta'addanci ko cin zarafi ta yanar gizo. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdul Aziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Tsohon lawyer na musamman da ya bincike kan katsalolin din da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 Robert Mueller ya amince zai bayyana a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a da kuma kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka domin ya bada bahasi a wata mai zuwa. Shugabannin kwamitocin biyu, Gerald Nadler da Adam Schiff, sun bayyana hakan a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mueller zai bayyana a gaban su a ranar 17 ga watan Yuli, inda suka ƙara da cewa kowa ya zaku ya saurari bahasin nasa. Shi dai Mueller ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan katsalolin din da Rasha ta yi a zaben na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaban Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ta hanyar hana binciken. Bayan da ya kammala binciken ne, Mueller ya fitar da wani tataccen rahoto wanda aka fitar bayanan jama'a a watan Afrilu, wanda sakamakonsa har ila yau ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben Trump bai haɗa kai da Rasha ba a lokacin zaben. Amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ba. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yiwa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun yi ayyana cewa ba su da niyyar gubza faɗa tsakaninsu. A yau Laraba, shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da tafi kowace mugunta da son yaki a duniya. Kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta saka takunkumi a kansa, shugaban addinin na Iran ya ce ana musgunawa al'ummar ƙasar Iran da takunkumi, amma duk da haka ba a kassara su kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya. Ya kuma kwatanta Amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa. Gabanin kalaman na Khamenei shi ma, shugaba Trump ya shiga shafin sada zumunta inda ya ce idan Iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya danganci Amurka, za ta gamu da mummunan fushinta. An tsinci gawarwakin wani mutum da Esa da suka fito daga ƙasar El Salvador a ranar Litinin, bayan da suka yi yunkurin tsallaka rafin da ake kira Rio Grande River daga Mexico zuwa cikin Amurka, yayin da suke kokarin danganawa da Amurka a matsayin bakin haure. Wata jaridar ƙasar Mexico da ake kira La Jornada ce ta fara wallafa hoton gawarwakin, wanda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta, lamarin da har ila yau ya ƙara janyo hankulan jama'a kan irin tsawon lokacin da bakin haure ke kwashewa suna jira kafin a tantance buƙatar su ta neman mafaka a kan iyakoki. Julie Lee ita ce yar jarida da ta ɗauki wannan hoto.
Fue algo que me conmovió en extremo porque pues me refleja que hasta su último aliento estaba unida.
Ta ce wannan lamari ya matuƙar so sa mana rai saboda irin yanayin da suka mutu. Mahaifi ya rungume ƴar shi suka mutu a tare bayan da ruwa ya ci ƙarfinsu. A cewar jaridar ta La Jornada da kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press, mayafin yarinyar mai suna Oscar Alberto Martinez Ramirez ya harzuka ne saboda tsawon lokacin da ya kwashe yana jiran damar da zai mika takardunsa na neman mafaka a Amurka. Hakan yasa a daren ranar Lahadi ya yanke shawarar tsallaka rafin tare da ƴarsa. Rahotanni sun ce Ramirez ya yi nasarar tsallakawa da ƴar tasa mai watanni 23 zuwa 1 gabar ruwan. Amma bayan da ya koma ya tsallako da matarsa wato mahaifiyar yarinyar sai ƴar ta shiga cikin ruwan inda shi kuma ya kokarin ceto ta amma sai igiyar ruwa mai ƙarfi ta tafi da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka wa China ƙarin kuɗaɗen haraji idan shi da takwarar aikinsa na China Xi Jinping suka gaza cimma wata matsaya idan suka haɗu a ƙarshen makon nan. A yau Laraba, shugaban Trump ya faɗa a wani shirin talabijin kan harkokin kasuwanci na Fox Business cewa zai saka kuɗaɗen haraji masu kauri akan ƙasar ta China da ke gabashin nahiyar. Andy Rodman ƙwararre ne a fannin harkokin zuba hannayen jari.
Well, the meeting is really important because it will signal to us whether Donald Trump is interested in resuming the negotiations with China.
Yace haɗuwar tana da matukar muhimmanci saboda ta ne zamu gane ko shugaba Trump yana da niyyar hawa teburin tattaunawa da China inda za a yi yunkurin neman maslaha kan wannan takaddama ko kuma gaza cimma wata matsaya yafi mai a yunkurin da yake na neman a sake zaben sa a wadi na biyu. Tambayan da Amurka ta kara da kuɗaɗen haraji na farko akan kayayyakin China da ake shiga da su ƙasar ta. Ƙasashen biyu suka yi ta mayar da martani ga junansu ta hanyar kara kuɗaɗen haraji na biliyoyin daloli. Dakarun tsaro na NATO a Afghanistan sun ce wasu sojojin Amurka biyu sun rasa rayukansu yayin wani harin kwanton ɓauna da aka kai a gabashin ƙasar. Inda yanzu haka adadin dakarun Amurka da suka mutu a wannan shekara ya kai 9. Wata sanarwa da gamayyar dakarun ta NATO ta fitar a yau Laraba ta ce ba za a bayyana sunayen sojojin ba har sai an sanar da iyalansu. Sannan sanarwar har ila yau ba ta yi cikakken bayani kan yadda ko a ina aka kashe sojojin ba. A wata takaitaccen sanarwa da ta fitar, kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wannan hari inda ta ce mayakanta ne suka kashe sojojin na Amurka a jiya Talata a lardin da ake kira Wardak wanda ke gabashin kasar. Kakakin kungiyar Zabihullah Mujahid ya ce harin ya auku ne a gunduman da ake kira Saidabad.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne rahotanni a Najeriya suka bayyana cewa gwamnatin kasar na shirin haramta albajiranci a wannan kasa, abinda ya janyo suka daga wasu 'yan kasar, wasu kuma suka ce gwamma haka. Akan wannan batun na tuntubi Malam Kabiru Dan Ladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ga abinda ya ce.
Wato abu ne mai kyau sosai a haramta albajiranci gabaɗaya a kasan saboda akwai dalilai. Na farko, shi wani almajirinci da muke ganin sa a yau wato ya bar ainihin asalin da aka kafa shi a lokacin da ake daga ainihin jihadin Usman al-Saudiya da abin da biyu bayan sa, waɗannan makaranti na almajirai da sauransu kamar suna da ainihin tallafi daga gwamnatoci, amma tun bayan mulkin mallaka tallafin da za su ke samu daga ainihin gwamnatoci kamar zakka da sadaka da sauransu ya fara fita. Tun ana samun malamai da suke daukan nauyin ɗalibai ɗin, wato ba wai kuma daukan nauyin ɗalibai kawai ba, malamai da za su iya kontrolin ɗaliban da suke ƙarƙashin su da kuma taimakon iyayen su suna bada wani abu har ya zama tuyo da almajirancin amma da shi wani hanya ne na fita daga ainihin ɗawainiya da Allah ya ɗora wa iyaye. Wato mutum kawai daga yaya ya ga ya gaba da zai da su kawai su ya sake su ya in yana zariya ne tuwa sakkwato yana sakkwato ne tuwa su ne digiri a wasu tura na suka suna. Su waɗannan yaran su ne waɗanda za su gani suna kawai kangare ya su suna barace-barace. Babu wata ƙasa da za su ci gaba da irin waɗannan yara da muke gani suna yawo a cikin mu a duniyar nan gaba ɗaya. Saboda haka ni ina gani a nawa a matakin da gwamnati ta ɗauka na ainihin wato haramta almajiranci gaba ɗayansa, wato mataki ne mai kyau. Ba wai kuma gwamnatin tarayya ba, kin san matsalar Najeriya shi akwai matakai na gwamnati har guda uku.
Haka.
Waɗannan matakai guda uku ne ya kamata a ce kowace jiha musamman ma a arewacin Najeriya za ta yi wannan mataki na haramta almajiranci kuma mana kila ce kiyaye ki dauki nauyin karatun jami'a.
To malam, wasu malaman makaranta allo suna gani kamar ai haramta almajiranci ba shi bane ba mafita, kamata yayi a ce an zauna da su an ji matsalolin almajiran ko kuma kalubalen da ke tattare da almajiranci a Najeriya, ba wai gwamnati ta kokarin yanke wannan hukuncin ba. Ya kake gani
Maryam, a kowane anguwa, a kowace anguwa da muke da ita a Najeriya, na kowane gari da muke da shi, akwai malamai wanda yake malamai ne mahabbata Qur'ani. Kowace anguwa za ta iya, akwai kuma ce gidaje 10 ko 20 za su iya samun malami wanda za su ajiye shi. Yara suna zuwa daga gida suna karatu su koma gidajensu, ba anguwan da za su je yanzu a Najeriya nan da za su babu mahabbatin Qur'ani ko kuma babu wanda zai iya karanta da Qur'ani daga ƙauyuka har birane. Saboda haka ai mu ma yawanci mun halarci waɗannan makaranti na Allah ɗin, abinda muke muna da alimanmu da fata za mu tashi mu je makaranta na Islamiyya. Zuwa karfe 11 an san da mai su dawo gida ku ce iyayen ku wasu aikace-aikace, sannan bayan sallan azhar kuma ku tashi shi ne ku tashi dawo wannan makaranta ɗin. Saboda haka ban ga abinda zai hana a ɗauki wannan mataki ɗin ba. Na kowane mutum in zai tura yaronsa makaranta ya tura shi malami ne kusa da anguwansu. Magana cewa sai an tsaya an jira an duba ainihin matsalolin da ke tattare da almajiranci kafin a cece shi. Wato maganganu ne irin na mutanen da suke a cigaba da irin wannan ayyuka na bauta, don wannan almajiranci da muke gani sa a yanzu bai da bambanci da ainihin ayyuka na bauta. Kuɗin da ake biyansu ba wai kuɗi ba ne, abinci kawai za a ba su a gidaje su rinka musu aiki. Kusan kowane lokaci su ne masu yanki yanki, masu ɗibarwa da sauransu. Abin da kawai suke da shi shine a ba su abincin da za su fito da safe ko da rana ko kuma da dare. Saboda haka dole ne kawai a ɗauki mataki, wato abu ne wanda yake ba mai kyau ba ne wa ƙasa, ba zai kai ƙasa cigaba ba. Sannan kuma waɗannan yaran da ake maganin cewa suna karatun Qur'ani ma zai su kare yaran da suke yawo suna wa tangarori yin bara ɗin nan su tambaye su a ina shi ne suka haddace, babu wanda zai gane su a irin ibikin da ya haddace. Ya su ko sallah ba su jiya ba. Saboda haka ina amfani abin da zai yi fata rayuwar yara na shekara 10 ta kasa.
To malam, wasu kuma suna ikirarin cewa idan har aka dakatar da almajiranci a Najeriya, akwai waɗanda suke ɗaukar riga almajiran su hau kan titi suna bara. Su kuma wani mataki ya kamata a ɗauka a kansu, domin su ba almajiran ba ne ba amma kuma suna bara?
Wato akwai abubuwan da su ita gwamnatin kanta ba ta son ta ɗauki nauyi ne. Ai akwai abubuwan da aka bar shi, wato kamar informal ne, an bar abubuwa kara zube saboda sun kansu suna tsoron cewa sun sun ce za su yi abin da ya kamata da za su yi ɗaukar nauyi a kamar ilimantar da yara ɗin da akwai shaidu da suka nuna cewa makarantu na gwamnatin kansu waɗanda gwamnatin ita take ta gina su saboda ainihin ilimantar da mutane ba ta ɗaukar nauyin su. Abin takaici shi ne duk makarantun da yake ƙarƙashin gwamnati cire musu ko ɗaya da bijiya da suka je in suka je suka bi ainihin makarantu na gwamnati za a iya sa gire-gire sun rushe, kwanon ya tsaye, filin ya sauka, sannan babu wasu malamai na gari da suke koyar da yaran nan. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake kamar irin abin da Hausawa suke cewa in mutum ya ce zai ba ka riga ka duba ta jiki sa. Don gwamnati ta ce za ta ɗauki matakin haramta almajiranci, ina kuma mutanen da ma ka ɗauki nauyin su ta kwasu a makarantu, ta ce su waɗannan suna da rashin kulawa ta ne. Ba su da ajiyoyin da za su zama su yi karatu, ba su da malamin da za su koyar da su, ba su da bakunan karatu, ba su da ainihin ko da wurin da za a yi makiyoyi ma su da ake magana inda za su tsaya. Saboda haka dole ita a ɓangaren su ita kuma gwamnati ne suke yawa da gaske take yi.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawantake na a hirar da na yi da shi. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda majalisar dokokin ƙasar ta yi na'am da wani ƙudurin doka da gwamnatin ƙasar ta gabatar, wanda a ƙarƙashinsa daga yanzu za a fara gurfanar da dukkan waɗanda aka kama da laifin amfani da yanar gizo don cin zarafi ko damfara ko aikata wasu abubuwa masu nasaba da ta'addanci domin fuskantar hukunci. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya tuntuɓi ɗan majalisa Murtala Alhaji Mamadu don jin ƙarin bayani akan dalilin ɗaukar wannan mataki. Ga abin da ya ce,
wannan dokar da aka sabo ta din a tsare inda za a dinga shiga cikin yanar gizo-gizo irin bayanin da ya kamata a hodi wanda zai gyara al'umma, wanda zai gyara ƙasa. Tunda mun ga mutane suna haguwa da abubuwa da yawa da bai kawo kwanciyar hankali, ko kuma abubuwa da yawa da yake kawo aikin batsa da yake bata yara, ko kuma abubuwa da yawa da yake koya yara ta'addanci. Kenan wannan abubuwan ko da yake bata mutane suna, amma sai mu gani in ana yi babu wata doka. to kenan duka yi magani kasashen duniya sun kawo wannan dokan mu ma dole Niger mu kawo dokar din mu gyara wannan abin tunda abin ya yi kamari a Niger yau ko ina ya nigi zai ce ko ina ana aiki da zaf kenan wannan dokar ita muka shigo da ita yau yau in majalisa mu ta hannu kuma za a aiki da ta insha Allah kenan daga yau duk wanda ya kawo aikin batsa ko aikin ta'adda ko wani aikin da zai bata mutane suna ya san akwai hukuncin da zai buge su a cikin wannan dokar
waɗannan irin hukunce-hukunce ne ita wannan sabon doka ta tanadi
kaman ka dauki kuduri na 31 a ciki in mutum ya yi lahi za a duba a ga lahin da kai sai alal misali sai mutum ya je tura yara a makaranta kan kana aikin batsa dai ya bata su to sai a duba a gani a daidai lahin da yi za a mu hukunci daga kaso daga wata 6 zuwa shekara 3 daga in kuma kudi ne daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 za a mai wani hukunci na tara kenan kaga in kuma aiki ne kai na ta'adda ko kuma wanda za ka kawo ka kawo bayani wanda zai kawo rikici cikin kasa din ka tada da wannan tsaye to wannan ma duka za a duba a gani a cikin wannan in kuku za ka kai in kaso za ka kai daga wata 6 zuwa shekara 3 alaihin da kai ko kuma an tara za a ma daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 duka za a gani to nan ka gani daga yau an san in kai lahin wannan za a kai gaban koti ta ma shari'a kuma a yanke ma hukuncin shari'a
wata kila wasu za su ce wannan doka tana cin karo da yancin fadin albarkacin baki
sai dai mutane ba san ba inda duniya take tafiya ko kuma inda tsarin jamhuriya take tafiya saboda ana so a cikin kasa duk kowa ya samu yancin bakin shi amma yancin baki bai ci ba ka hudu abin da kake so ko kuma ka zo ka kawo rihin ka kawo bayani wanda zai tada zamanin tsaye ya kawo rikicin kasa ko kuma kawo bayani wanda zai bata mutane suna bisa kakkan ƙarya ko kuma kawo bayani wanda zai bata yara aƙida kenan wannan duka wannan kowa ya san wannan abu ana kare shi kenan dole doka kamar da ake ga cikin radio da cikin talabijin an sa dokoki da aka tsara magana da ku kanku yan jarida da kuke tsarin maganganun gago kenan dole wannan shahara na WhatsApp da na yana gizo-gizo shi bai doka tunda muka samu tanu shugaban kasa su hannu za a wallafa ta duk wanda yake da kishin kanshi da kishin iyalihi da kishin kasa irin wannan aikin na batsa ko na tada zaman tsaye ko na bata mutun suna da kamata maka shige shi
da Sulaiman mun bar ma da wannan hirar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
himma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa
to yau muna da babban bako barmu bar bakon namu ya gabatar da kansa
sunana Bilal Ado daga Nigeria jihar Kano
to malam Bilal yau ka ka mun ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka zan iya cewa meye dalilin wannan ziyara taka a nan Amurka
mun zo hutu ne so baban mu yana so ya kawo ziyara sai ya tawo tare da mu
to yayi kyau yanzu bari mu koma gare ka Bilal to Bilal wani ne Bilal
Bilal Ado shi software engineering student ne a Istanbul Turkey ya kusa yayi completing an first degree in shi a software engineering and yana jira ya tafi next level na karatun shi very soon
okay to Bilal bari mu koma na shirya da an shirya ka tafi kai to da Kano daga Kano ina kai high school ina kai elementary
okay a Kano aka haife ni amma na girma a Port Harcourt a kudin Nigeria so anan na girma anan nayi nursery school ina anan nayi primary school ina gaba daya sai bayan da na gama anan sai na je Niger State New Horizons College nayi 6 years na secondary school anan da nayi graduation anan sannan sai na tafi Istanbul for university
okay to kace kai elementary in naka school kuma da high school a Port Harcourt ko
yes
to kai asalin ka mutumin Kano ne to ya zaka me bambancin tsakanin waɗanda suka karatu a arewa da suka karatu a kudu musamman zan cewa a Port Harcourt
bambancin mutanen da suka yi karatu a kudu da mutanen da suka yi karatu a arewa babban bambancin su shine wanda suka yi karatu a kudu sun fi wanda suka yi karatu a arewa iya turanci. Zaka ga yawancin wanda suka yi karatu a cikin arewa an ba an kai su irin babban makaranta sosai ba suna samun matsalan amfani da turanci sosai. So shine biggest wannan amma kuma mutanen da suke so karatun addini ba bambanci sosai saboda zaka iya samun makaranta wanda shi kawai da makarantar musulmai ne irin wanda nayi. So idan aka zo karatun addini ba za ka samu bambanci sosai ba tsakanin wanda suke karatu a kudu da wanda suke karatu a arewa.
Kenan kana cewa kuma akwai masu tsoro cewa in sun tura ɗiyan su mutanen arewa sun tura ɗiyan su kudu za su dawo da wasu al'adu wanda ba nasu ba.
Eh in ba wannan ne tsoron ba matsalan da za a samu shine mutum ba zai samu wadataccen karatun ilimi ba. Amma tunda su a can yawanci Yarbawa ne suke gina makarantun addini so za a same su da yawa a kudu well established. So anan zaka samu karatun addini sosai tare da karatun boko.
To akwai yan arewa da dama wanda ke can wannan makarantu?
Akwai su sosai saboda yawanci yan arewa irin makarantun suke tura yaran su. Especially saboda karatun addini tunda karatun bokon ba wani abu ne wuya bane ba a neme shi a can kudin yana nan ko ina. So su kuma suna neman makaranta da take hada guda biyun a waje daya. So shi yasa idan ka ji irin makarantun nan zaka ga yan arewa wanda suke zama a kudu sun fi yawa a makaranta.
Kinan boarding school ne nan suke kwana suke ci abinci da komi da komi ko ko
ni makarantar da nayi lokacin da nayi makaranta a wajen ba boarding bace ba dai ce lokacin. Sai amma yanzu na makaranta da kanina yake yi kenan anan yake secondary school din shi suna da boarding kuma shi yake yi.
Iko Allah. To daga nan kuma yanzu sai da kai high school samu high school diploma da ni baka tsaya ba nan kai yi karatu a Nigeria kace kai zaka je Turai.
Well saboda opportunities sun fi yawa a Turai kuma wani abu da na gane bayan na tafi Turai shine idan ka je zaka samu mutane daga ko ina a duniya kuma abin gaskiya yana taimakon ya bude kan mutum akan abubuwan da suke faruwa a duniya. Saboda idan kaga mutum ya zo daga wani kasa daga ni personal experience ina da naje ka san zaka bar kasanka da wani irin tunani haka wanda gaba daya ka rufe da irin al'adun kasan ku ko yanda ku kuke abubuwa sai kuma sai ka je idan kaga yanda wayansu mutane suke wani irin abu idan kai ba irin idan kai irin mai magana ne kai ba abin da ka sani sai abin da ka koya a gida zaka samu matsala. Saboda karatu a Turai yana nuna ma mutane daban-daban suke. Ba yanda za a ce gaba ɗayan mu ga wayannan suna nan kasan ga wayannan suna can kasan kuma su zo su hadu kuma rayuwar su iri ɗaya ne. So ni abin da na fi so a kan karatu a waje shine zai koya ma inda zaka iya zaman lafiya da mutane da suke da bambanci da kai sosai. Zai taimake ka ya nuna ma bambanci ba shine bambancin tsakanin mutane ba wani matsala ba ne ba za a iya zama tare ba tare da an samu wani matsala ba.
Bilal Ado kenan ɗalibi ɗan asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya. Mun gode da ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gaggu wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Ibrahim Musa Wada, yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas ci gaba da samun dawamamman zaman lafiya a sassan jihar Tamu ta Filato. Hakan abu ne mai kyau da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Amin. Daga nan sai sako daga Alhaji Abbas Baffaci Lady yace hakika wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 26 ga watan Yuni ta kowace shekara ranar yaki da shan miyagun kwayoyi da fatautin su. Hakan yayi daidai. Da fatan hukumar ta'ammali za ta yi yaki da kawo ƙarshen ta'ammali da miyagun kwayoyi a ƙasar Najeriya da duniya baki daya. Sai kuma sakon da ya fito daga Mansur Almugumel yace fatan alheri gare ku muryar Amurka. Yau ce ranar yaki da fatocin miyagun kwayoyi. Tabbas wannan abu yana ƙara ta'azzara musamman a ƙasashen mu. Da fatan hukumomi za su miƙe wajen magance matsalar domin samun al'umma ta gari. Sakon mu na gaba daga Mahmud Salihu Kaura na Moda yace matsalar tsaro da fara tsallakawar zuwa makwabciyar jihar mu ta Sokoto wani abin damuwa ne matuƙa. Muna kira ga hukumomin jihar da kuma na tarayya da su dauki matakan da suka kamata wajen ganin matsalar bata kasance kamar a jihar Zamfara ba. Sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga Haruna Muhammad Katsina yace yaduwar ƴan ta'adda a sassan duniya da hallaka jama'a hakan abin damuwa ne kuma kalubalen kasashen ne. Da fatan kasashen za su hada kai domin kawo ƙarshen haka da samun nasara. To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonnin ku da ra'ayoyin ku. Muna godiya. A huta lafiya.
Madalla yanzu kuma mun zo ga takaitattun labaran duniya.
Tsohon lauya na musamman da ya bincike kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 Robert Mueller ya amince zai bayyana a gaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a da kuma kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka domin ya bada bahasi a wata mai zuwa. Shugabannin kwamitocin biyu Gerald Nadler da Adam Schiff sun bayyana hakan a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mueller zai bayyana a gaban su a ranar 17 ga watan Yuli inda suka ƙara da cewa kowa ya zuku ya saurari wannan bahasi nashi. Shi dai Mueller ya kwashi kusan shekara biyu yana bincike kan katsalandan da Rasha ta yi a zaben 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta ta hanyar hana binciken. Bayan da ya kammala binciken ne Mueller ya fitar da wani tataccen rahoto wanda aka fitar bayyana jama'a a watan Afrilu wanda kuma sakamakonsa ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben Trump bai haɗa kai da Rasha ba a lokacin zaben. Amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta ba. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba su da niyyar gubza faɗa a tsakaninsu. A yau Laraba shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaƙi a duniya. Kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta saka takunkumi a kansa shugaban addinin na Iran ya ce ana musgunawa al'ummar ƙasar Iran da takunkumi amma duk da haka ba a kassara su ba kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya. Ya kuma kwatanta Amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa. Gabanin kalaman na Khamenei shi ma shugaba Trump ya shiga shafin sada zumunta inda ya ce idan Iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya shafi Amurka za ta ɗanɗana kudarta.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku game da batun yaƙi da shan miyagun kwayoyi da ake yi. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Nick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.